إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر عشرين دبيو قوات رمضان باين هجر المنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم دا شكرا دبو دايا دا تاريخ دو دا تلاتين دا تفرس وان دا يي دي دي دا شا بقوي قوات شدا shekara ta 2017 a kalandar basire ina ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya hada mu a cikin wannan makaranta ta dan dada dake unguwar Kwarbai a karamar hukumar mulki ta Zaria a jihar Kaduna Najeriya domin tunatar da kawunan mu akan wani al'amari shima wanda muhimmi ne kwarai da gaske a rayuwar mu a matsayin mu na musulmi musamman ma idan aka yi la'akari da matsayin da musulunci ya ba al'amarin aure da gidan aure da kuma irin gudunmuwar da gidajen aure ke badawa wajen kyautata al'amura na al'umma baki daya kamar yadda darakta yayi bayani malan nuhu jamo hafizahullahu ta'ala wara'a mawdu'in da aka nemi ay magana kansa shine ni'imar aminci ko zaman lafiya a gidajen aure ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yayi mani gamda katar ya yi man jagoranci ya bani muwafaqa da sadad wajen isar da abin da ya kamata a isar da shi na sako kamar yadda muka sani ƴan uwa al'amarin aminci ko zaman lafiya abu ne muhimmi kwarai da gaske domin zaman lafiya yafi komai da za a samu a rayuwa Hausawa kan ce zama lafiya yafi zama dan sarki to ba ma dan sarki ba yafi zama sarkin domin idan aka ce wani ya zama sarki amma ba zaman lafiya a inda yake shugabanci ko mulki wannan sarauta ko mulki ko matsayi ba zai amfana da shi ba zai samu kwanciyar hankali ba zai samu zaman lafiya ba zai samu walwala ba balle ya iya mulki yadda ya kamata a samu cigaba aminci ko zaman lafiya ya kunshi tabbatuwa ya zama mutum ya tabbatu ya samu natsuwa wanda kishiyar wannan natsuwar ita ce tsoro da rashin zaman lafiya ko rashin sukuni da walwala idan aka ce aminci ko kuma zaman lafiya ana nufin rashin aukuwar abinda ake ki ko ake tsoro ko abinda zuciya take gudu ko take matsatsuwa idan ya zama ya auku to ya zama an samu yanayin da za a ce babu wannan abinda ake kyamar ko abinda ake gudun ko abinda zai cutar ko abinda zai haifar da matsala na wani lokaci mai zuwa nan gaba to in an samu wannan yanayin a yanzu to sai a ce an samu kwanciyar hankali an samu zaman lafiya an kuma samu aminci idan muka dubi abin ta bangaren zaman aure ko gidan aure ma iya cewa zaman lafiya da aminci a gidajen aure ya kunshi tsari mai kyau wanda ke ba da damar a samu tabbata a gidan aure ta yadda kowane bangare daga ma'aura za su ba da haƙoƙin da ke kansu suna masu samun sika aminci a zukatansu da korewar rashin tsoro wato da korewar tsoro da kuma samun natsuwa ta yadda kowane abu da ya zama wajibi a yi a wannan gida na aure, za a yi shi cikin sauki da tabbatuwa da jin daɗi da walwala, ta yadda rayuwar aure za ta yi daɗi, ta yi kyau, a kuma ɗora waɗanda Allah ta'ala ya sa za a haife su ta hanyar wannan aure a kan tsari na addini, a samu tsarewar mutunci gare su da addini da aƙida da mutunci da dukiya da ɗabi'u da halaye, ta yadda al'umma za ta zamanto al'umma tabbatacciya. Musulunci ya ba al'amarin zaman lafiya da aminci muhimmanci ƙwarai da gaske. Sa'annan kuma daga cikin ɓangarori na aminci da zaman lafiya, ɓangaren da ya shafi cikin gida, wato gidajen aure, na da kaso mai yawan gaske. Domin idan mun ɗauki nau'o'i ko ɓangarori na aminci da zaman lafiya, za mu ga akwai aminci da zaman lafiya a ɓangaren siyasa, akwai aminci da zaman lafiya a ɓangaren da ya shafi zamantakewar al'umma, akwai aminci da zaman lafiya da ya shafi ɓangaren aƙida ko tauhidi, akwai aminci da zaman lafiya da ya shafi ɓangaren tattalin arziki, akwai aminci da zaman lafiya da ya shafi yanayin al'umma, bi'ar al'umma. Duk waɗannan ɓangarori na zaman lafiya gaba ɗayansu, in ka dunkule su, ka tattaro su gaba ɗaya, ka mulmule su, za ka iya ɗora su ƙarƙashin aminci da zaman lafiya na gidan aure. Domin a gidan aure ne ake samar da tubala na farko wajen gina al'umma. A gidan aure ne ake samar da manyan gobe. A gidan aure ne ake samar da uwa ta gari, uba na gari a nan gaba. A gidan aure ne ake samar da shugaba mai adalci, mai tausayi, mai sanin ya kamata. A gidan aure ne ake samar da mabiya waɗanda suka san haƙƙoƙin shugabanni, suka zama masu sanin ya kamata da haƙƙoƙin da ke kansu a matsayinsu na mabiya. A gidan aure ne ake samun ma'aikaci mai amana a wajen aiki, mai kiyaye ƙa'idoji da haƙƙoƙin aiki. A gidan aure ne ake samar da sojoji dakaru wanda za su ba da tsaro ga ƙasa, su ba da tsaro ga al'umma, su tsare mutuncin ƙasa, su ba da kariya ga dukkan abin da ya shafi ƙasa. Sannan a gidan aure ne ake samun mutane da za su zamanto makwabta na gari, ‘yan uwa masu zumunci, waɗanda suka san haƙƙoƙin musulmi ‘yan uwansu da haƙƙoƙin abokan zamansu da ba musulmi ba. A gidan aure ne ake samar da waɗanda suka san haƙƙoƙin hatta dabbobi da tsuntsaye da sauran halittun Allah tabaraka wa ta'ala. Kamar yadda yake a gidan aure ne ginshiƙin tauhidi da aƙida ta ƙwarai ake iya gina ta. Ashe kenan aminci da zaman lafiya a gidan aure shine aminci da zaman lafiya al'umma baki ɗayanta. Shike kawo aminci da zaman lafiya a siyasa, aminci da zaman lafiya a zamantakewan al'umma, aminci da zaman lafiya a wajen abin da ya shafi shugabanci da mulki, aminci da zaman lafiya a aqidar al'umma da tauhininta da wayewarta, aminci da zaman lafiya a abin da ya shafi yadda al'umma za ta yi fafutukan neman na kanta. Shi yasa ba mamaki za mu ga duk inda ka dubi ayoyi da hadisai masu magana akan aminci da zaman lafiya, za ka iya alaƙanta su da cikin gida, ainihin gidajen aure. Aminci ko zaman lafiya ni'ima ce, kuma idan Allah ya jarabi mutum da rashin waɗannan abubuwan guda biyu, to babban jarabawa ta same shi. Duk wanda ya zamanto ni'ima ta zaman lafiya da ni'ima ta aminci babu tare da shi ko ba su tare da shi, to ko shakka babu ya samu kansa cikin halin ni'asu. Shi yasa Allah ta'ala ya ma tabbatar da cewa aminci da zaman lafiya ni'imomi ne waɗanda ba kamar su. Allah ta'ala ya goranta, kuma Allah ya isa ya gorin shi kadai ne aka yadda kuma yayi shi, dama yana da ikon yayin. Allah ya gorantawa bayinsa, wato mutanen Quraysh, Larabawa, Qurayshawa, waɗanda musulunci ya zo, amma suka zama a farkon lamari suna jan kafa, suna tar da musulunci. Allah ya goranta musu, ya tuna musu shine fa yi musu ni'ima. Kasu manta akwai ni'ima ta aminci da zaman lafiya da ya ba su. Ko dan waɗannan abubuwan guda biyu ba sa yi imani da shi su yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Domin dai manufar ita ce su karbi sakon da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi. Idan suna ganin sun isa ƙwararru ne wajen hawan doki ko dawakai, sun iya yaƙi, suna kasuwanci, suna da tsari na rayuwa, aikin banza ne domin da Allah bai ba su ni'ima ta aminci da zaman lafiya ba, ba za su yi wannan ba. Ai da su ba komai bane a cikin Larabawan, wa ma ya damu da su a cikin al'umma Qurayshawa. Ana kallon su ne na bayan baya, su ne asfala safilin gaba ɗaya a cikin Larabawa, saboda ana ganin ba su da ilimi, ba su da wayewa da sauransu. To in ko Allah zai musu ni'ima ta aminci, da ba su iya tafiya mai nisa mazansu da matansu a cikin ni'iman aminci da zaman lafiya. Amma Allah ya musu wannan ni'imar, kasa godewa Allah akan wannan ba. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Larabawa, Qurayshawa, su bauta wa ubangijin wannan daki, dakin Ka'aba, alladhi at'amahum min ju'in, Allah nan wanda shine ya ciyar da su daga yunwa, wa amanahum min khawf, kuma ya amintar da su daga tsoro. Waɗannan abubuwa guda biyu manya, na farko ni'imar abinci bayan yunwa, ko ni'imar arziki da wadata bayan talauci, da kuma ni'imar aminci bayan tsoro, ni'imomi ne manya manya. A shahidu a cikin wannan aya shine wa amanahum min khawfin, kuma ya amintar da su, ya ba su aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan da sun kasance suna cikin tsoro. Wannan aya na cikin surar Quraysh aya ta uku da kuma aya ta hudu. Abu na biyu da ke nuna mana matsayin aminci da kuma zaman lafiya shine yadda musulunci ya alakanta tsakanin imani da kuma aminci. Ta yadda zai zama wanda yake da imani, to zai iya samun aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya a zuciyarsa. Wanda ya rasa imani, to kuma zai rasa aminci da zaman lafiya. Misali, a cikin suratul Ra'd aya ta 28, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Waɗanda suka yi imani kuma zukatansu suka natsu da ambaton Allah, lallai da ambaton Allah ne zukata ke samun natsuwa, domin za a samu aminci, za a samu zaman lafiya, za a samu kwanciyar hankali, za a samu walwala. Hakanan a surar An'am aya ta 82, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah ta'ala ya ce allazina amanu, waɗanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, ba su kuma cuɗanya imanun nasu da shirka ba. Don az-zulmu anan ana nufin shirka ne. To waɗanda suka yi imani da Allah ba su kuma hada, sun cakuɗa, sun gauraya imaninsu da shirka ba, ula'ika lahumul amnu, to waɗannan su ne ke da aminci da zaman lafiya a zukatansu da kuma alaƙarsu da Allah mahaliccinsu. Wahum muhtadun, kuma su ne shiryayyu. Abu na uku da ke nuna mahimmancin aminci da zaman lafiya shine yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka nuna mahimmancin aminci da kuma zaman lafiya a rayuwar mutum. Daga cikin abin da za mu lura shine wani hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikinsa, man bata aminan fi sirbihi mu'afa fi badanihi, a wata ruwayan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man ba ta aminan fi sirbihi, wanda duk ya wayi gari yana cikin aminci da zaman lafiya a gidanshi, a cikin iyalinsa, tsakanin ke da mijinki, tsakanin miji da matarsa, tsakanin uba da ƴaƴansa, tsakanin ƴaƴa da uba da iyayensu, a dukiyar mutum duk ya shiga cikin sirbi anan. A sirf ya hada da iyali da dukiya. Duk wanda ya wayi gari da safe yana cikin aminci da zaman lafiya a gidansa. Baki tashi mijinki na fushi da ke ba, baki tashi mijinki baya magana da ke ba, bai tashi matarsa tana cikin cutuwa saboda cutar wadda ya mata ba, baku tashi ƴaƴanku a kangara ba, baku tashi iyayenku na jin haushi ko suna ainihin damuwa, suna cikin damuwa na abin da kuka yi musu ba. Duk wanda ya wayi gari a wannan yanayi yana cikin aminci da walwala da kwanciyar hankali da rashin tashin hankali a gidansa game da iyalinsa da ƴaƴansa da dukiyarsa. Mu'afa fi badanihi, yana cikin halin lafiya, ƙoshin lafiya, ba rashin lafiya ba. Inda huqutu yaumihi, kuma yayi sa'a yana da abin da zai ci a wannan ranar, ba sai ya je yayi bara ko ya zubar da mutuncinsa ko yayi roƙo ko maula ko bambadanci ba. Fa ka annama hizat lahu dunya, to kamar an dauki duniya gaba ɗaya an bashi. Ashe gaba ɗayan duniya gaba ɗayanta abu uku ne, gaba ɗayan duniya abu uku ne. Ka wayi gari kana cikin aminci da zaman lafiya tsakanin kai da mahallicinka, tsakanin kai da iyayenka, tsakanin kai da ƴaƴanka, tsakanin ke da mijinki ko kuma miji da matarsa ko matansa, tsakanin ke da ƴan uwanki, tsakanin ke da makwabtanki, tsakanin ke da waɗanda Allah ya haɗa ku zama ko aiki ko wani abu ya haɗa ku na mu'amala waɗanda ba musulmi ba. Idan bawa ya samu kansa a cikin wannan lafiyar da amincin, to wallahi shikenan ya more, ya samu abin da ake bukata a samu. Ya zamanto kuma ya wayi gari da lafiya ba cikin rashin lafiya ba, domin wanda bai da lafiya abubuwa da yawa kan faru gare shi. To ya zama Allah ya azurta shi da lafiya, wanda hakan zai nuna inda shi mai tsoron Allah ne, inda ke kina tsoron Allah kika wayi gari cikin aminci da lafiya, to me ya rage miki? Ba sai ki gode wa Allah ba. Kuma akai sa'a abinda za a ci a wannan rana ana da shi, ba sai an je an shiga cikin halin ni yasu ba, ba sai an wahala ba, wato koda an wayi gari ba a da shi, amma dai za a fita a samu a wannan ranar da abinda za a ci. To wanda duk Allah ya hore mashi wannan, to ya tara mai duniya gaba daya. Ba sai mutum ya zama gwamna ba a wannan rana, ba sai mutum ya zama shugaban kasa ba, ba sai mutum ya zama mai martaba sarki ba, ba sai mutum ya zama kaza ko kaza ba. A wannan rana dai waɗannan ukun in ya samu shikenan, dukkan sarauta ya same ta, dukkan aminci ya samu, dukkan lafiya ya samu, duk abin da zai sa ai walwala a samu sake, to ya samu. Allah ka azurta mu da waɗannan abubuwa guda uku. Abu na hudu da ke nuna mahimmancin aminci da zaman lafiya a rayuwar ɗan adam shine yadda za mu ga Annabi Ibrahim baban manzanni ya gwama addu'a ta Allah ya tabbatar da shi da ƴaƴansa akan hanyar Allah na tauhidi, tare da kuma yin addu'a akan samun zaman lafiya da aminci. Ma'ana ya hada abu biyu, addu'ar samun zaman lafiya da aminci da kuma addu'ar Allah ya tsare su daga shirka. Indai har mahimmancin zaman lafiya da aminci ya kai ga agwama da addu'ar Allah ya tsare mutum daga shirka, ya azurta shi da tauhidi, to wannan na nuna abu ne muhimmi zaman lafiya. Illa ya ka mutane da yawa ba san wannan ni'imar ba. Kana zaune lafiya, kina zaune lafiya, komai talaucin gidanku. Indai ana zaune lafiya cikin aminci, wallahi a gode wa Allah. Akwai waɗanda da dama suna da dukiya ta wuce dukkan yadda ake tsammani, amma wallahi ba su da zaman lafiya, ba kwanciyar hankali, wallahi sai sun sha ƙwayoyi suke iya bacci. Me amfanin dukiyar? Ko kuma ga dukiyar, ga mulki, ga komai, amma likita ya yi tsaya, kar a ci kaza,
kar a sha kaza, kar a yi kaza, dai duk dadin duniyar gaba daya hana ku, duk abinda ake kira dadin duniya, dan girman Allah aka ce ba za ka ci kaza ba, to me, to ai an gama da kai, ba za ka ci kifi ba, an gama da kai, ku mata aka ce ba za a ci tsire ba ko dan balangu, ai an gama da ke, to me dadin duniya, a hana ki cin gishiri, a hana shan siga, to duk gaba daya duniya duk abinda ake kira dadi babu. Domin a duniya gaba daya dadi na cikin abu biyu, jinsin nama da kibi da kuma jinsin abin da ke sa dandano a baka. Kuma a cikin jinsin abubuwan da ke sa dandano a baka a duniyan nan babu kamar siga da gishiri. Kuma da yawa daga masu kuɗi daga cikin bala'i da ke samun su da ukuba da Allah ke musu a duniya shine sai a hana su waɗannan abubuwan. A da akan ce kar a ci jan nama, naman sa, naman akuya, naman raƙumi da sauransu daga shekara 40 zuwa sama. To amma sai ga kuma haka nan yana cin ƴan shilan, yana cin ƴan tsakin, yana cin kaji da kibi, sai kuma wani abu ya faru sai a ce ya ma daina. Kun ga dukkan rashin daɗi ya same shi. To abinda zai sa a gane mahimmancin aminci da zaman lafiya na tattare da cewa Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya gwama tsakanin addu'ar neman aminci da zaman lafiya wajen Allah da kuma addu'ar Allah ya tsare shi daga shirka, ya tabbatar da shi da zuriyarsa akan imani. A cikin surar Ibrahim aya ta 35 Allah ta'ala ya ba mu labarin irin addu'ar da Annabi Ibrahim yayi. Allah ta'ala ya ce wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ka ambaci lokacin da Ibrahim manzon mu annabin mu uban annabawa da manzanni yayi addu'a yake cewa rabbi ja'al hadha al-balada amina, ya Allah ka sanya wannan gari wani gari Makka, Allah ka sanya wannan gari na Makka a matsayin amintacce wanda ake zaman lafiya cikin sa. Wajnubni, ka nisantar da ni wa baniya da ƴaƴana anna abudal asnam, daga bautan gumaka. Annabi Ibrahim ya gwama tsakanin nemar Allah ya tabbatar da aminci da lumana da zaman lafiya a Makka da kuma nisanta shi daga shirka. Hakanan annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya gwama musulunci da aminci. Babu musulunci idan babu aminci. Duk yadda kike da kokarin ilimi ko neman ilimi da sanin Qur'ani da sanin hadisai da littafan fiqhu da yawaita sallah da azumi da ma hada nabil fili da ciyarwa da sadaka da komai, idan aka rasa aminci a lamarinki a tsakanin ke da sauran wanda kuke zaman tare, to shikenan an rasa musulunci tare da ke. Babu musulunci cikakke tare da ke. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal-mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Musulmi shine wanda sauran ƴan uwansa musulmi suka kubuta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa. Ba zai magana mara kyau ba, ba zai zagi ba, ballanta na tsinuwa, ba zai yi tir da Allah wadai da wasu ba, ba zai cutar ta hanyar giba da gulma da sauransu ba. Babu maganganun batsa, ba maganganun yi da wani, ba zai amfani da hannu wajen ya fice ba, a yi nuni da hannu nunin aibantawa ga wani, ba kuma zai amfani da hannu ya taba abin da bai halasta ba ko ya dauki abin da bai halasta ba. To idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi, musulmi na gaskiya, musulmi na kwarai, cikakken musulmi shine wanda sauran musulmi ƴan uwansa suka kubuta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa. Barin tambaye ki, a duk cikin musulmi idan ki riga kin aure akwai waɗanda kusancin su yafi kusancin mijinki da ƴaƴanki da abokiyar zamanki kishiya akwai su akwai waɗanda kusancin su yafi waɗannan to ran da aka waye gari da harshenki ko da hannunki kina cutar da mijinki ko kina cutar da ƴaƴanki ko ƴaƴan kishiyarki ko kina cutar da kishiyar taki ko kuma surkanki in kuna zaune gida daya to dukkan lalacewa ya same ki dukkan lalacewa ya same ki domin ba wanda suka bi kusa da ke a cikin almuslimuna da aka ce man salima almuslimuna su almuslimuna din akwai wanda suka bi kusanci ne akan mijinki akwai wanda ya fi shi kusanci akwai wanda ya fi ƴaƴanki kusanci bayan mijinki akwai wanda ya fi kishiyarki abokiyar zamanki kusanci to ran da aka ce basu kubuta daga sharrin harshenki da sharrin hannunki ba to me kika yi ina musulunci a gare ki sannan a je ga makwabta ƴan uwa da sauransu idan baki aure ba akwai waɗanda a cikin man salimal muslimunan nan akwai waɗanda suka fi kusanci akan ƴaƴanki akwai su da sauran ƴan uwanki da danginki da makwabtanki akwai su akwai wanda suka fi su kusanci in baki aure ba iyayenki ne farko da kin yi aure ba iyayenki bane mijinki ne shi yafi kusa a musulunce ya fi su haƙƙi a kanki fiye da yadda kike tsammani saboda haka da kin yi aure an tattara ki an miƙa ki can gidan ba za ki zubar da iyayenki ba ko ki wulakanta su ko ki kasa tsare musu haƙƙinsu ba amma dai ana maganan jerin haƙƙi ne na mijinki ya fi sannan aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mu'minu kuma mu'mini na gaskiya mu'mini cikakke man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim shine wanda mutane suka amintu da lamarinsa game da dukiyansu game da jinanansu da dukiyarsu randa aka waye gari mutane ba su amince maki ba ba su da aminci ba za zaman lafiya game da abin da ya shafi jinanansu ma'ana za ki iya zubar da jininsu ku duba ku gani ana samun fa mata wanda za su ɗauki reza su tsaga hannun ƴaƴan kishiyoyi ana samu ko ba samu kuna yi ko ba kwa yi kuna yi ko ba kwa yi ni ba na ce ana yi ba ne na ce ne kuna yi ko ba kwa yi o ku ba kwa yi saboda kuna zuwa wa'azi kuna zuwa makaranta Allah ya sa haka ko kuma ta ɗauki sanda ko wani itace ce ta rabta wa ɗannan a ka har sai ya yi ƙulu ana samu ko ba samu ko kuma ta ɗauke wa miji kuɗi satan kuɗin miji ana yi ko ba a yi wata ma tana sanadiyar mutuwar mijin ana samu haka ko ba samu ba kwanakin baya bai wata ɗaya ba muka ji labarin wata a Kano saboda ainihin kallon fim ɗin Ali Nuhu mijin ya ce ta tashi ta sallah ko wani abu mai kama da wannan ta ƙi ya matsa mata ina jin ko ya kashe ne ko menene ta ɗebi ruwan zafi ta zuba mai ya sanadiyar mutuwar shi kamar yadda muka ji dai an faɗi ba mu tabbatar ba to idan ya zama mijinki ko kuma ƴaƴanki ko abokiyar zamanki kishiya bata kubuta bata amintu bata zama tana da zaman lafiya tattare da dukiyarta da kuma jininta ba to ina imani gare ki me amfanin imani kuma kun ga an samu matsala kenan aminci da zaman lafiya yana daga manya-manyan dalilan da ke kawo bunƙasan tattalin arziki bunƙasa a wajen abin da ya shafi dukiya a cikin suratul qasas aya ta 57 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalu in nattabi'il huda maka nutakhattab min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun. Allah ta'ala yana ba mu labarin abinda Quraishawa ke cewa da sauran waɗanda ba su yi imani ba daga Larabawa, suna cewa in nattabi'il huda ma'aka nutakhattab min ardina, idan muka yi bishriya tare da kai, ma'ana muka yi imani da kai, muka bar bautar gumaka, za a zo a kore mu, a ainihin kore mu, a kwace garinmu na Makka, a kwace garinmu ko garuruwanmu gaba ɗaya, ya zama an kore mu, ba za mu iya zama ba. Allah ta'ala ya ce awalam numakkin lahum haraman amina, ashe ba mu ba su iko mu tabbatar musu da mulki ko da iko akan haraman amina, harami na Makka gaba daya, ba kawai masallaci ba, duk inda ake kira al-haramul makki, wanda ya kai, ina ganin a kiyasi zai kai kilomita wato kusan 15 ko 10-15 daga ainihin inda farkon harami yake zuwa ainihin inda Ka'aba take, idan ma bai su ba, nan ne haram, dan iyakan Makka kenan a lokacin inda ake daukan sa haram. Allah ya ce ba mu ainihin ba su mulki da iko a harami ba, ya zamanto amintacce, ba tashin hankali, ba rashin kwanciyar hankali, akwai aminci a cikin sa. A dalilin haka yujba ilayhi samaratu kulli shay, dukkan abubuwan da ake nomawa, kowane iri na kayan marmari daga kowace ƙasa ta duniya ana zuwa da shi garin Makka. Duk wanda ya je Makka zai ga cewa duk abin da ake nema a duniya akwai shi a wurin. Ko ba dan ainihin a Makka ake ba, ba dan a Saudi Arabia ake ba, a'a, kawo ake. Duk abin da ake nema wanda dan Adam zai ji daɗi a duniya da shi, to akwai shi a garin Makka in lokacin aikin hajji ya musamman. Babu abin da babu. Babu. Mutum ne kawai, tunda dama ba a sai da shi, shine ba za ka samu nasiba ba. Amma duk wani abu na duniya akwai shi a wurin. To waɗanda aka yi ma haka, aka sa musu aminci, aka tabbatar da aminci a garinsu, sa kibin Allah tabaraka wa ta'ala, kowane irin abin da ake noma na kayan marmari, Allah ta'ala ce ana zuwa da shi wannan gari, rizqan min ladunna, a matsayin arziki daga gare mu, inji Allah. Walakinna aktharuhum la ya'lamuna, sai dai da yawa daga cikinsu ba su san haka ba. Hakanan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nas min hawlihim. Su mutanen Makka Quraishawa ba su ga cewa mun sa haram nan a Makka, inda harami, inda ake kira al-haramul makki, mun maida shi a matsayin wuri amintacce wanda akwai zaman lafiya a cikinsa ba? A nan ne kadai ba. Wa yutakhattafu an-nas min hawlihim, amma ana barin garin Makka, ana barin garin Makka inda harami yake, to sauran garuruwa fadiya, wato ainihin dauke mutane ake, sace mutane ake, ana barin garin, shikenan sauran wurare ba zaman lafiya. A shikenan koda a samu walwala, a baza mulki, a baza iko, to duk zaman lafiya ne yake kan haka. Duk mulkin da zaki a gidan miji, idan ba zaman lafiya da kwanciyar hankali, me zaki, wani mulki zaki, wa zaki ma mulki, sai dai kima kanki. Abinda Allah ya nuna kenan a suratul ankabut aya ta 67. Hakanan Allah ta'ala ya bamu labarin garin Saba, cewa aminci da zaman lafiya shine ya zama dalili mafi girma na yaduwar arziki da bunƙasan tattalin arzikinsu. Allah ta'ala ya faɗi a surar Saba aya ta 18, waja'alna bainahum وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين. الله تعالى yace muka sanya a tsakanin garin Saba da kuma garin da ba na Saba ba, muka sanya wato garin da ba na Saba ba da kuma na Saba din, ya zama nan ne gari ko alƙarya wanda muka sa albarka ciki muka yi ma albarka ya zama ta zama alƙarya ko gari wanda yake mabayyani duk ana da labarin wannan gari muka kuma sa ana iya yin tafiya har cikin dare ana iya tafiya a je wannan gari babu wata matsala cikin dare ma za a iya tafiya a je a kai a kawo ba wata matsala ba fargaba ba tsoron rashin amincin hanya ba tsoron rashin kwanciyar hankali da sauransu haka ake tafiya darare na kwanaki a je kuma a dawo cikin kwanciyar hankali da aminci ashe kenan a takaice aminci abu ne muhimmi kwanciyar hankali abu ne muhimmi wanda idan aka rasa shi abubuwa sun lalace to kamar da muka ambata waɗannan abubuwa guda biyar da ke nuna mahimmancin aminci da kwanciyar hankali dukkansu gaba ɗaya in ka tattaro su za ka mai da su cikin gida domin duk daga cikin gida ne gidajen aure ake iya samun waɗanda za su zama dalili na samun waɗannan nau'o'i na aminci da kwanciyar hankali shi yasa shi aminci da kwanciyar hankali a cikin gida abu ne wanda ba yi da misali kwata-kwata ba yi da na biyunsa musulunci ya ɗauki matakai waɗanda ke nuna irin yadda ya ba aminci da zaman lafiya a gidajen aure irin muhimmancin da ya ba aminci da zaman lafiya a gidajen aure za mu yi fahimtar haka ta hanyoyi guda shida hanya ta farko musulunci bai sa aure ya zama abin da kawai ake yi kara zube ba tare da tsari ba sai zama aure yana da tsari yana da manufa komai tsari da manufa ne a cikinsa ba kawai ana yin sa don sha'awa ce don kawai ya balaga ta balaga shikenan ba a don kawai al'ada ta gudana akan namiji zai auri mace ba a akwai manufa me yasa aka tabbatar da wannan manufar domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a samu aminci da walwala manufofin aure a musulunci guda uku ne su ne manyan akwai sauran manufofin amma manyan dai guda uku manufa ta farko katangewa ya zama ba za a samu yaduwar lalacewa da rashin tarbiyya da ainihin bin maza ko kuma bin mata da yaduwar alfasha da suka hada da zinace-zinace da luwaɗi da maɗugo da sauran abubuwa irin waɗannan ba domin a samu katangacewa a samu katan wato a katange a samu natsuwa da za a kame daga yin abin da shari'a ba ta dace ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito yace ya ma'asharal shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj فإنه أقض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ياكو جماعة متاسا مزاد ماتا أما ديك مزاني كيو أوري mata aurar da su ake yi ko auro su ake yi sai zama an yi amfani da ashababi don a nuna mazan ake nufi ya ku taron matasa maza masu jini a jika manistaqa aminkumul ba'ata wanda duk yake da ikon ya rike mace a cikin ku falyatazawwaj to lalle ya aure fa innahu aqaddu lil basar domin aure zai sa a samu rintsa idanuwa daga kallon matan da ba su halasta a kalle su ba wa ahsanu lil farji kuma zai ba da dama a kare a tsare a katangi al'aura ba za a yi zina ba wa man lam yastati wanda ba zai iya yin auren ba saboda bai da hali na yin auren fa alaihi bisawmi to ya rika yin azumi fa innahu lahu ja'un domin wannan zai sa ya karya masa sha'awa wannan ko da mace ce ta zaku ta yi aure tana tsananin bukatar auren har ma karatu ya gagare ta aiki ma in an sa ta ba ta iya yi in tana wanke wanke sai ta dauka wanka take yi ta kwarara ruwan wanke wanken a jikinta saboda ta kosa ta aure ba a samu haka ne ba a samu to idan hakan ya kasance ba ai auren ba kuma saboda Allah bai kawo miji da za a daidaita da shi ai auren ba to sai ta azumi sai ta azumi wannan shine abinda musulunci ya koyar da ita manufa ta biyu ta yin aure a samu abinda ake kira as-sakanun nafsi natsuwan zuci natsuwan rai ya zama an samu natsuwa an samu sukuni domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yana daga ayoyin shi Allah tabaraka wa ta'ala yana daga ayoyinsa shi Allah ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja da ya halitta muku abokan zama daga gare ku me yasa aka faɗi haka saboda farkon halitta a jinsin mutum Adam ne aka halicci Hawwa'u daga gare shi saboda haka an halitta muku abokan zama daga gare ku dan mene litaskunu ilaiha dan ku natsu dan ku sakata ku wala dan ku samu kwanciyar hankali dan ku samu aminci dan ku samu walwala ta hanyar zama tare da abokan zaman naku waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma ya sanya mawaddatan soyayya wa rahma da jin kai ko tausayi a tsakaninku ashe kenan manufa ta biyu ta yin aure ita ce a samar da nutsuwa da sukuni da sakata da walawa da kwanciyar hankali ran da aka wayi gari mace bata iya samarwa mijinta nutsuwa ba bata iya samarwa mijinta sakata da walawa ba bata iya samarwa mijinta sukuni ba to wannan mace kam akwai matsala tare da ita haka ne ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba to kuma ku kun sani shin mazajen naku na samun sakatan da walawan suna samun sukunin da nutsuwan kun fi ni sanin amsan ai kun fi ni sani tunda dai mu ma dai ai dai muna da matan to haka kuma duk dai cikin ku suke saboda haka mun sani kuna samarwa ko ba ku samarwa mun sani manufa ta uku ta yin aure yawaita jinsin dan adam dorewar jinsin dan adam da yawaita shi a samu jinsin dan adam ya dore kada ya kare sannan kuma a yawaita shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da Abu Dawud ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umam ku auri alwaduda mata da suka iya soyayya kuna son su suna son ku kuma za su iya tabbatar da soyayyar su gare ku ba soyayyar takarda ba ko text message ba ba soyayyar da za a yi a WhatsApp ba in ba kai ba zan yi gunduwa gunduwa da jikina aikin banza sai an yi auren mun gani in ba ke ba ba zan ma yi aure ba kwata-kwata in na aure ki ba na ƙara yi har in koma ga Allah duk wannan bogi ne a yi auren a gani tukuna ko ba haka ba ne alwaduda alwaluda kuma mai haihuwa ashe yana daga manufar aure samun haihuwa kenan rashin haihuwa a cikin aure wani nau'i ne na jarabawa wanda idan Allah ya taimaki mace ta ci wannan jarabawan masha Allah kuma larura ce wanda in an samu yadda za a magance ta ya kamata a samu abi hanyar da za a magance wanda shari'a ta yadda da shi fa inni mukafirun bikum al-umam domin zan yawaita zan ƙara yawa in aka dubi sauran al'umomi ma'ana zan fi sauran al'umomi yawa ta hanyar haihuwa da za ku yi kun ga ashe kenan waɗannan manufofi guda uku gaba ɗaya idan muka duba su za mu ga cewa za su ba da dama wato zana nuna mana cewa gidan aure gida ne muhimmi zaman lafiya a cikinsa aminci a cikinsa babban al'amari ne abu na biyu da ke nuna muhimmancin samun aminci da zaman lafiya a gida shine yadda musulunci ya gina fandisho turba ko asasi ko tushe mai ƙarfi na yadda zaman aure zai kasance domin a nuna mana idan aka rasa aminci fa aka rasa zaman lafiya a gidan aure abubuwa da yawa za su rushe na al'umma gaba ɗaya mun ci abu na farko shine yadda musulunci ya maida aure abu ne mai manufa ba kawai zaman zube bane zaman kara zube bane aure yana da manufa ba kawai sha'awa ce ba biyan bukatar sha'awa ba shi bane akwai wannan amma ba shi kadai bane a samu katanga cewa ne don inda kawai biyan sha'awa biyan bukatar sha'awa ne ai ba ma sai an auren ba amma da a samu a katange kar a sabawa Allah sa'annan a samu sukuni da natsuwa sa'annan a samu dorewar jinsin dan adam a kuma yawaita yaya wannan shine yasa aka nuna muhimmancin aure to wannan yadda musulunci ya shata waɗannan abubuwan na nuna cewa lalle a samu aminci da zaman lafiya a gidan aure abu ne muhimmi abu na biyu shine yadda aka zama an dora aure ko rayuwar aure akan harsashi mai ƙarfi tubali ko kuma ginshiki fandisho mai ƙarfin gaske shi fandisho din nan da aka dora gidan aure akan sa ko rayuwar aure akan sa shi kuma zamu fahimce shi ta hanya uku hanyoyi guda uku hanya ta farko da aka daidaita tsakanin miji da mata a wajen cewa ana son kowa ya yi kokarin ganin yayi abin da zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali maza na da haƙoƙi akan matansu mata na da haƙoƙi akan mazajensu aka nuna dukkansu taimake ni in taimake ka ne goya ni in goya ka ne duk wanda ta auri wani kar ta ɗauka ta yi masa alfarma duk wanda ya auri wata kada ya ɗauka ya mata alfarma in dai har sai an ce an yi alfarma to an wa juna alfarma ne in har sai an ce an yi taimako to an taimaki juna ne Allah ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani yake cewa walahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf su ma mata na da haƙoƙi kwatankwacin irin haƙoƙin da ke kansu cuɗanyi in cuɗanye ka ne yi mana in maka ne taimake ni in taimake ka tallafe ni in tallafe ka haka abin yake to wannan tallafe ni in tallafe ka ko tallafa mana in tallafa maka zai yiwu idan ba zaman lafiya zai yiwu idan ba aminci abu na biyu ko hanya ta biyu da za mu gane yadda musulunci ya ainihin gina ginshiki mai ƙarfi na aure shine ya zamanto an nemi a gina rayuwar aure akan shawara ta shawarce shi akan abin da za ta yi ya shawarce ta akan abin da zai musamman abin da ke da alaka da yara yaya domin Allah ta'ala ya ce fa in arada fisalan an taradu minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima idan sun yi nufin yayi yaya da aka haifa bayan kila an haife su aka samu rabuwa tsakanin mijin da mata sai zamanto sun yi shawara ga lokacin za a yaye ta yadda ɗawainiyar da yake na shayarwa zai daina za a daina sai ya kuma reno ko makamancin wannan wata shawurin ya zama an yi haka ne an tarabi minuma wata shawurin bisa yarjejeniya da shawara da juna fala junaha alayhima to ba laifi gare su don Allah mijinki zai nemi shawararki idan ba ku zaman lafiya? Idan bai jin dadin zama da ke don Allah zai nemi shawara? Idan bai gamsu da yadda yake masa mu'amala ba zai nemi shawararki? Idan bai da aminci game da lamarinki zai nemi shawararki? Ba zai nema ba. Koda ya karanta ayan nan ya santa ya ma koyar da wasu ita ba zai nema ba. Domin dan adam ne zuciya tana da wani yanayi. An halicci zuciya akan son wanda ya kyautata mata da kin wanda ya munana mata, ko ba haka bane? Duk yadda kika so ki shige masa domin ya baki shawara, domin ku shawara, in dai ba aminci tsakani, in ba kwanciyar hankali, ba za ki samu wannan ba. Ashe kenan za ki hasara. In aka waye gari baki iya zaman lafiya da mijinki ba, in aka waye gari mijinki bai gamsu da yanayinki ba, bai da natsuwa da aminci da kwanciyar hankali game da ke, kin yi asara mai yawan gaske. Hanya ta uku da za mu bi wajen gane muhimmancin da musulunci ya ba, wato yadda musulunci ya gina foundation mai ƙarfi akan yadda za a yi zaman aure domin a samu aminci da zaman lafiya, shine da musulunci ya nuna muhimmancin zamantakewa kyakkyawa a tsakanin miji da mata. Allah ta'ala ya ce wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira. Allah ta'ala ya ce wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kuma ku yi zaman aure tare da matanku da kyautatawa. Fa'in karitumuhunna, idan kun kisu saboda waɗansu ɗabi'u da halaye nasu, sai zama a dalilin haka ba kwa son ku zauna da su, ko kuna son ma ku rabu da su, ai saki a samu rabuwa. Fa asa an takrahu shay'an, to ku sani akwai yiwuwan fa ku ci wani abu. Wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira, amma Allah ya sa alkhairi mai yawa a cikinsa. To waɗannan hanyoyi guda uku suke tabbatar mana da yadda musulunci ya aza harsashi mai ƙarfi na yadda za a zauna a yi rayuwar aure, saboda a samu aminci a kuma samu zaman lafiya. Abu na uku da ke nuna yadda musulunci ya ba aminci da zaman lafiya a gidan aure muhimmanci, shine yadda aka iyakance wa kowa haƙoƙinsa. Miji na da haƙoƙi akan matansa, mata na da haƙoƙi akan mijinta. Idan kowa ya kiyaye waɗannan haƙoƙin, to za a samu aminci, za a samu zaman lafiya. Da an samu aminci aka samu zaman lafiya, to al'umma kuma za ta yi kyau. Abu na hudu da ke nuna yadda aminci da zaman lafiya a gidajen aure yake da muhimmanci, wanda a dalilin haka musulunci ya ba auren muhimmanci ƙwarai da gaske, shine yadda musulunci ya kawo hanyoyin da za a magance matsalolin ma'aurata. Idan ya zama an samu mushkila, an samu rashin zaman lafiya, an samu rashin fahimta, an samu rashin jituwa, an samu fada a tsakanin ma'aura, to musulunci ya shata hanyoyin da za a bi domin a magance matsalar. Na farko dai, a ji tsoron Allah, kowa ya kiyaye haƙoƙinsa. Na biyu, a yi haƙuri da juna, saboda kowa tara yake bai cika goma ba, ba a ma kai taran ba galibi. Na uku, a san cewa idan an samu matsala a wani ɓangaren, kila a wani ɓangaren ba matsala, a dalilin haka a yi la'akari da inda kyawu yake domin ya zama ya hana ganin muni. Abu na hudu, in abin ya ci tura, to ita matar a yi mata wa'azi. Fa'idhuhunna, idan wa'azi bai yi ba, to a ƙaurace mata wahjiruhunna fil madaji'i. Idan wannan bai yi ba, wadribuhunna, abigeta bugun da ba zai nakasa ta ba, bugun da zai zama an yi ne domin shiryarwa da faɗakarwa kawai, ba dukan tashi kishi kanwa ba, ba dukan nakastawa ko kuma dukan cutarwa ba. Idan abu ya gagara, waɗanda suke ƴan waje kamar iyaye kenan, ɓangarori biyu da iyayenta da iyayen shi, su shigo su yi nasiha, in abu ya gagara a zauna a yi sulhu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, a zauna a yi sulhu. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, inda yana nufin sulhu, gyara, Allah zai taimake su. Amma idan duk wannan bai yi ba, sai a je matakin ƙarshe, mataki na bakwai, shine mene? Wa ina zama talaka, mai Allah ce fa inna Allah ghafur rahim, in kun lalle sai saukin ya auku, sai ainihin rabuwan ya auku a wata ayar, wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi, shikenan sai a rabu, domin rabuwar za ta fi amfani akan ai zaman cutarwa. Zamar Allah ya isa, zamar ni dai kawai hasara ta same ni, zamar ina cutuwa, zamar ban ga amfanin wannan auren ba. To waɗannan abubuwa da musulunci ya shata, wai me yasa ya shata? Domin a nuna mana aminci da zaman lafiya a gidan aure babu kamarsa a rayuwa. Idan aka rasa aminci da zaman lafiya a gidan aure, to al'amari ya lalace. Abu na biyar da ke nuna yadda musulunci ya ba da mahimmanci ga zaman lafiya da aminci a gidan aure, shine yadda musulunci ya nuna yadda za a tabbatar da hanyar rayuwa, abinda za a ci, yadda za a yi kokari a samu yadda za a rayu. Domin an sani talauci na daga cikin abubuwan da ke karantse ga zaman lafiya a gidan aure, ko ba haka bane? In talauci ya talauci, me yake faruwa? Rabuwa na iya aukuwa in talauci ya talauci. Alhamdulillah, ina taya ku murna, a duniyar Hausawan Najeriya ana faɗin cewa a duk cikin mata Hausawa babu waɗanda ke da juriya da dauriya na haƙuri da talauci da rashi a gidan miji kaman matan Zaria. Wannan ba yana nuna kowace mace bane a Zaria, amma ana magana an ɗauki mutanen Zaria, mutanen Kano, mutanen Sokoto, mutanen Zamfara, mutanen Katsina, mutanen Daura, a ce za a gwama, to na Zaria duk sun fi dama-dama. Inda wajen haƙuri da talauci da ƙarancin abin hannu, saboda da wahala ana samu, amma da wahala mace ta bar gidan miji ta ce su rabu don saboda talauci. Inda da gaske ƴan Zaria ce, ko haihuwanta aka yi ko zuwa ta yi, inda ta sha ruwan Zaria ta sha yadda ya kamata. Amma wasu matan a wasu garuruwan jari hujja ne, iya kuɗinka iya soyayyanka, iya kuɗinka iya shagalinka. Allah ya sa kar ku ba mu kunya. To domin a samu tsayo, a samu aminci da kuma walwala da zaman lafiya a gidan aure, sai zama musulunci ya ɗauki matakan da zai sa a samu yadda za a riƙe auren ta hanyar kulawa da abin da ya shafi tattalin arziki. Shi kuma wannan za mu gane shi ta hanyoyi guda biyu, ko hanyoyi ma uku, ko ma hudu. Za mu gane ta hanyoyi guda hudu. Hanya ta farko, tun asali ma sai aka ce a bada sadaki. Sadakin nan ba a matsayin kuɗin saye ba ne, ma'ana ba siyo ta aka yi ba, a'a, a bada sadaki don ya zamanto kariya, don ya zamanto wata alama da ke nuna shi miji ya san cewa zai ɗauko ma kansa nauyi ne, nauyi na kulawa da kiyayewa da mutuntawa da bada abinci da wurin zama da tufafi da kula da lafiya da tarbiyya da sauransu. Allah ta'ala ce wa atu nisa'a saduqatihinna nihla, ku ba mata sadakokinsu a matsayin kyauta, kuna masu jin daɗi a ranku kun bada. Hanya ta biyu da za mu gane haka shine ciyarwa da aka ɗora wa miji. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala masakin miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'azamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Dinare daya da zaka ciyar ka bada dan daukaka addinin Allah a je jihadi a tafi da awa da shi in dinare daya kai ka mallaka, da kuma dinare daya da zaka bada dan wani ya samu yanci ka ento wani, kun ga ina abuwa ne mai mai akwai lada mai yawan gaske, da kuma dinare da zaka yi sadaka da shi ga mabukaci, da kuma dinaran da zaka ciyar da iyalinka da shi, wanda ya fi lada a cikinsu shine dinaran da ka ciyar da iyalinka da shi, domin a nuna ana son gidan aure ya zauna lafiya a samu aminci a cikinsa. Wannan hadisi al-Imam Muslim rawaito shi. Hanya ta uku da za mu gane wannan abun muhimmi ne shine da aka sa gado a tsakanin miji da mata kun rayu shekaru tun bai da shi har yazo ya samu, sai kuma a ce yanzu ya rasu shikenan baki da komai ko rabu, in ma baki taba haihuwa ba shikenan baki da komai, ai bai daidai ba. Ina hakurin da kika yi, ina dawainiyar da kika yi, ina wahalar da kika yi, ina taimako da kika yi, ina cikon cefane da kika yi. Saboda haka domin hakan ya samu sai ya zama aka shar'anta gado a tsakanin miji da mata, domin hakan ya bada dama wani nau'i na zumunci ya dore ko bayan mutuwa. Ya zamanto mace tana da gadon mijinta, miji yana da gadon matarsa. Walakum nisfu ma taraka azwajikum in lam yakun lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rub'u mimma tarakna. Su kuma mata aka ce walahunna ar-rub'u mimma taraktum in lam yakun lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumnu mimma taraktum. To wannan hanyoyi guda uku suke nuna yadda musulunci ya bada muhimmanci ga aminci da zaman lafiya ta bangaren wato tattalin arziki, aminci da zaman lafiya a gidan aure ta bangaren tattalin arziki. To kun ga kenan ma iya cewa abu biyar ba guda shida ba sune ke nuna mana yadda musulunci ya bada muhimmanci kwarai ga aminci da zaman lafiya a gidajen aure. Abu na farko da muka yi magana shine ya tabbatar da manufa da auren, wanda wannan manufar in an fahimce ta an aiki da ita za ta kawo zaman lafiya da aminci. Abu na biyu dora aure ko gina shi akan ginshiki mai ƙarfi, ta yadda idan an fahimci wannan ginshikin kuma aka yi ƙoƙarin tabbatar da shi za a samu aminci da zaman lafiya a gidan aure. Abu na uku tabbatar da haƙƙoƙi na ma'aurata. Abu na hudu ɗaukan matakai na yadda za a daidaita ko a magance mushkiloli da saɓanin da ke aukuwa a tsakanin miji da mata. Abu na biyar shine tabbatar da hanyar da za a bi a samu aminci na tattalin arziki da yadda za a rayu domin cikakken aminci da zaman lafiya ya samu a gidajen aure. Aminci da zaman lafiya a gidajen aure mun ambata cewa ni'ima ce, shi zama Allah ta'ala ya goranta wa ƙwarai shako domin a samu aminci da zaman lafiya. Wannan ni'ima ce daga Allah, ba wanda ya iya saman maki, wallahi ba wanda ya iya saman maki da aminci da zaman lafiya a gidan aure, wallahi sai Allah. Allah kuma ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta hanyoyi sabubba da za a bi. Saboda haka ba buƙatar boka, ba buƙatar kulumboto, ba buƙatar sihiri, ba buƙatar kisisiniya. Abinda kawai ake bukata shine kyautata mu'amala da sanin ya kamata, da hakuri da juriya, da iya wato mu'amala ko kuma iya yanayin da za a iya mallakar miji a mallaki zuciyarsa ta hanyar yadda za a yi mu'amala da shi, da ɗabi'un da za a nuna masa, da yadda za a yi ƙoƙari ga abokiyar zama, kila ma ita ce ƙarama an auro ta, kila ana zakwaɗi kamar yadda hukan ce ai maza wai har zakwaɗi suke in sun ƙara aure, to ana zakwaɗi ana kini bibi dan an ƙaro, amma ke kin tsare gida saboda kin san sirrin yadda zaki kafin ta san shi, ta san rauninsa da ƙarfinsa, kin sani kin fi kowa sanin menene za a yi ya ji daɗi, me za a yi jawo shi, wata ta zo tana sabuwa ta fi ki har ta kwace shi gare ki, ba ga ainihin samfurin Sayyidatu Aisha ba, inda kuna fahimta kuma za ku yi aiki da shi zai zo muku matsala. Sayyidatu Aisha radiyallahu anha, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ƙara aure ta kan nuna bata ji daɗi ba, amma in ta ga lalle ba sai an yi auren nan, to kokarinta shine ta tsara matsayinta, yaje ta auren shi, amma dai kokarinta matsayinta kada ya ragu. Fada take yi, makirci take yi, kisisi ne take yi, tana bata ainihin abokiyar zaman ne a wajen miji, tana zuwa ne ta je wajen wani ya bata wani abu na sihiri, me take yi? Kyautata mu'amala. Me take yi? Rike gida. Me take yi? Gwalangwaso. Me take yi? Sadaukar da lokacinta da dukiyarta da komai nata domin ta jiyar da shi daɗin da ba zai iya tunanin wata ba banda ita. Abinda take kenan. Aminci da zaman lafiya a gidajen aure na da fuskoki guda hudu ko guda biyar. Waɗannan fuskokin guda biyar idan ya zama to an same su a gidan aure, in ya zama an same su a gidan aure, to wannan gida za a ce gida ne da ke cike da aminci da zaman lafiya. Abu na farko ko fuska ta farko, aminci da zaman lafiya a ɓangaren tunani da aƙida, abinda larabci suke ce ma al'amnul fikri wal aqdi, tunani da aƙida a samar da aminci gare su. Ya za a yi wannan? Shi ne zama duk wanda ke gidan, shi miji da mata su ne shugabannin gida, su yi ƙoƙarin ganin sun tabbatar da aminci na tunani da aƙida ga duk wanda ke gidan, a nisanta su daga tunani waɗanda suke sun saba musulunci, tunani wanda aulama ke kawowa, masu ƙoƙarin canza tsarin Allah, masu ƙoƙarin canza shari'ar Allah, a nisanta waɗanda duke gidan daga irin waɗannan tuntuntunin, a nisanta daga dukkan aƙidu munana waɗanda suke ba su da goyon baya na shari'a, duk wata aƙida da ba ta da goyon bayan shari'a, a nisanta duk waɗanda ke cikin gidan nan daga wuce gona da iri a harkar addini, a samu guluwi, a samu tatsarruf, a nisanta su daga wannan, ya zama an dora su akan wasatiyya tsaka-tsaki a komai. Kuma hakan za a yi, zai yi ne idan ya zama an gina gida akan asasi mai kyau. Manufar auren ta zamanto an yi ne domin a raya sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aiwa Allah biyayya, a katange kai daga ainihin sabawa Allah, a samar da ci gaba da dorewar jinsin dan adam, da kuma ƙara yawaita mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wai wani abu na rayuwar duniya ba, na morewa da holewa da fantamawa, yanzu ba wannan bane. Fuska ta biyu, ɓangaren tattalin arziki, domin idan misali a fuska ta farko gida Allah ya taimaka gidan aure ya zama ya kubuta daga tuntuntuni marasa kyau, aƙidoji munana, bakin abubuwa da ke gangarowa daga ainihin waɗanda ba mu ba, yammacin duniya, yammacin turai da sauransu, da abubuwan da ke gangaro mana hatta a cikin ƙasarmu, amma daga waɗanda ba mu ba, waɗanda ba musulmi ba, in ya zama gida ya kubuta daga wannan, wanda hakan ke nuna dole gida ya kubuta daga kallon fina-finai kenan, dole ainihin gida ya kubuta daga kallon abubuwan da ba su dace ba, dole gida ya zama ya kubuta daga maganganun da basu dace ba, zage-zage, batanci, batsa da maganganun da basu dace ba, dole gida ya kubuta daga wannan kafin a samu gida ya kubuta ya samu aminci a bangaren tunani da kuma bangaren akida. Dole zama an bada muhimmanci wajen fahimtar Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa makaranta, domin duk wanda baya zuwa makaranta bai san bambancin dama da hagu ba. Duk kuskure da wanda ke zuwa makaranta zai yi, duk yin aiki da karatu da wanda ke zuwa makaranta zai yi, ya tun wanda baya zuwa makaranta. Domin wanda ke zuwa makaranta in bai aiki da wani ba, dole ya aiki da wani. Tabi'a ce ta dan Adam, dole. Wanda kuwa bai karatu, bai zuwa inda ake karatu, bai zuwa wajen wa'azi, ai bai ma san bambancin A da A'a ba, bai san bambancin dama da hagu ba, bai ban san bambancin daidai da rashin daidai ba. Shi yasa za ku ga hatta waɗanda da suke sukan karatun matan aure, hatta waɗanda ke suka yanzu da yawa suna buɗe makarantu, muna ganin su suna buɗe. Domin sun gano cewa ba zai yiwu ba ai wannan zaman, kamar zama wanda yake na dabbobi, ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba, ba mai ta da wani ba zai yiwu ba. Wallahi zuwa makaranta ya fi rashin zuwa makaranta. Zuwa wajen wa'azi ya fi rashin zuwa wajen wa'azi, duk da cewa akan samu wasu masu zuwa makarantar su riƙa yin abubuwa kamar na ba masu ilimi ba. Amma duk da haka, ai mun sani a goma za a iya samun ɗaya biyu uku masu kirki. To duk in ba a zuwa makaranta me za a samu? Shirme. Abin da za a samu kenan. Muka ce fuska ta biyu shine aminci a ɓangaren tattalin arziki, wato abinda za a rayu da shi, dogaro da kai kenan. Duk gidan da ya zama ba a ƙoƙarin ganin an samu dogaro da kai, to wannan gida ba za a samu aminci ba, wannan gida ba za a samu zaman lafiya ba. Dole mijin ya zama mai fafutukan nema, kuma gwargwadon ƙoƙarinsa a riƙa yaba ma ƙoƙarinsa, a riƙa ƙarfafa masa gwiwa, a riƙa masa addu'a. Mace kanta zauna ita ma ta tashi ta nema ya sana'ar da za ta iya yi, duk da cewa ana samun wani lokaci wasu mazajen abin mamaki su ne ba sa son matan su sana'a. Waɗannan kam gaskiya sun ci baya, ba su ma fahimci inda duniya ta sa gaba ba. In suna yi da sunan addini ne, to sun munana wa addini fahimta. Addini bai hana mace ta tashi ta nema ba, bai hana mace ta tashi ta nema ba yadda shari'a ta ce. La iyaka, duk dokokin shari'a wajibi a kiyaye shi ne kawai. Koda ko neman nan zai sa tilas sai ta fita waje, shari'a ba ta hana ba. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata da yawa na fita su je nema a waje, ba ma a cikin gida ba. Abinda kawai ake nufi a tsare mutunci, a kiyaye dokokin Allah shi ne kawai, a kuma yi abinda yake na halas. Sannan ya'ya a ɗora su a kan sana'a, kishin sana'a. Duk wata ya mace in ta taso ta fara tasawa a ɗora ta a kan kishin sana'a. Idan da dama a koya mata wata ‘yar ƙaramar sana'a, a samu wata ‘yan naira 500 a ba ta jajari, ba sai ta fito ƙofar gida ta so ya ƙosai ko ta so ya doya ba, wannan ba na so ni dai kam. Amma a koya mata sana'a da za ta yi a cikin gida. Zoɓo za ta riƙa cewa rabin tiya ko kwatan tiya ta riƙa yi, ta siyo siga da kanta, ko da ke kina wata sana'a ki koya mata na zoɓo misali, ko ki koya mata cincin, ko ki koya mata ƙosan ta soya a cikin gida, ko dankalin a cikin gida, ko doya ko wara a cikin gida, ya zama yara za a aiko su cikin gidan wance take saidawa. Ta saba wannan ɗoriya akan abin da kila za ta je na makaranta, makarantar addini, wato ɗoriya akan zuwan ta makaranta, wanda a makaranta ya kamata a riƙa koyar da kishin sana'ar, sannan kuma ta je kila makarantar boko a can ma a koya mata kishin sana'a. Banda wannan, in ya kama ko in an samu dama a ɗora ta akan sana'a wadda ta fi ma wannan sana'a samar da abubuwa, a koya mata sabulu, a kai ta inda za ta koyar da ake sabulu. In mijinta da ta aura ba yadda yadda zai siyo sabulu, in yana ɗan abin da za a iya yin sabulu da shi a gida ba an huta ba. Omo, sabulu na ainihin ruwa, liquid soap, ɗan abin ƙamsa ɗaki. Ba ta da kuɗin da za ta siyo kaza, amma ta iya turaren wuta, ko kuma ta iya yin air freshener ko room freshener. Bai bi ba a zauna haka nan. Wannan ɗoriya akan kila a ce za a koyi saƙa, ko dinki wanda waɗannan sun dan fi wahala saboda ana buƙatar kuɗi sai da jarin keke keke yanzu ana maganar naira guri na gugan guri naira 30,000 injin saka nawa yake saidawa sannan manyan kamfanoni sun kashe ma kasuwancin saka din ki yini kina saka kwara daya da ainihin hula da rigar sanyi da wando da showel duk ki gama da kyar za a baki 5,000 domin mene saboda za a je kasuwa a siyo dan kanti naira 3,500 ya fi naki dadewa saboda haka an kashe sana'ar ainihin wato saka amma dai akalla dinki babu wanda za ce tana da sana'ar dinki ta rasa ainihin kwastomomi ko akwai ta akalla ko da face-face sai an kawo dole kuma ko ba komi ya yanki su fito kullum kayan su ba a fashe ba gwiwa a bude ba ai ai kin ci nasara to a koya ma yara wannan sana'ar duk abinda zai yi ayi na sana'a ya zama an yi wannan yana daga abin da ke kawo aminci da zaman lafiya a gidan aure abu na uku kula da tsafta da lafiya na cikin gida gaba daya dewa daga mata suna samun matsala za a ga mace ta iya wanka ta sheka ado ta fesa turare ga mijinta amma kuma ba ta da kulawa wajen tsaftar abubuwa a gida za a bar abinci ko kuma tana girki tukunya na zabarbaka tana budewa don ta gani sai ta kifa ainihin inda murbin yake nan za ta kifa a kafa ina ruwan ku chaka ka dama Allah ya sauke dewa mata na wannan ko ba sa yi ya kamata a je murbi a kifa shi ko kuma gama ce ta zo ta sa ludayi ko kuma abin miya ta juya ko kuma in ma abinci ne kamar shinkafa ko taliya an juya sai kuma ajiye a ƙasa ana yi ko ba a yi la ilaha illallah ina tsafta anan ko kuma ga yara an ba su majina dagaje dagaje ana kallon su da za a share musu ba ko kuma a basu shiga cikin ruwa suna fate-fate da ruwa yau mura gobe mura a dora ma miji a dora mai gida wa hada waine siyo magani kullun yara cikin mura saboda rashin kulawa ko kuma rashin damuwa yaro ya dauki wani abu da zai cutar da shi ya sa a baki ana kallo in ma ta kai bari sai kuma ta cigaba da wata harka ba ruwanta sai in ya kwale ko ya yanke ko ya yi rauni sannan za a tashi kuma jikinta ya fara bari tana makarkata ko kuma a bashi abin da yake ya yi tsada ko abu mai datti a bashi ya yi wasa wai abu mai datti mai tsada a bashi ko ana kallo ya dauka ba za a ce komai ba ko kuma yaro ya fitsari ya tattuma a ciki ana kallo wani ma kashi zai yi ya dauka ya ci tana kusa da wurin ana samun haka ko ba a samu wata bata ma san yadda za ta gane ɗanta bai da lafiya ba in yana ta kuka kawai ta tsirka mai dundu a baya in an magana ta ce rigiman banza yake yi jiya kamar yadda nakan ce wa mata ko a gidana abinda nakan ce kenan rigima ce kawai in ce ba gaskiya ba ne jiya ya yi rigiman bai ba shekaran jiya ba bai ba shekaran jiya wancan fa bai ba makon da ya wuce fa bai ba to yau haka kawai zai kama rigima hauka yayi a ce wai mace ki dauki da a ciki wata tara kina tare ki haihu duk da wahalar nakuda da komai kina sha da ba za ki fahimta kina da lafiya ko bai da lafiya ba wannan wani irin ci baya ne me wannan to indai ana son a samu aminci da zaman lafiya a gidajen aure to dole ne ya zama a kula da lafiya aminci a bangaren lafiya wata ma kashi za ka je ka tarar a kan gadonka guntu ko pampas a aje maka pampas a ɗakinka ko ka je ka tarar da guntun burodi busasshe a kan gadonka wayo Allah inna lillahi wa inna kuma duniyar mata ta ittifaki cewa matan Hausa su suka fi wannan
ake da abar mai sharhi
fuska ta hudu da ke tabbatar da aminci da zaman lafiya a gidan aure shine abin da ya shafi bi'a yadda yara za su taso irin kokari da za a yi yara su taso a cikin unguwa ba tare da sunna su ko sundar su da dabi'un banza ba kenan sai an jajirce wajen mene wajen tarbiya babu wani uba da zai farin ciki da matarsa in ya zama ƴaƴansa kullun sai sun makara a makaranta babu wannan uban ko akwai shi babu uba da zai farin ciki ya ga ƴaƴansa suna tafiya makaranta jagade jagade akwai kumba zare zare akwai an yi tsaka tsami da an dan taba nan za a ga yayin da tina murmusowa kaman garin kwaki ko kuma lokacin da ya kamata ya tafi makaranta ko tafi makaranta lokacin ne aka tsiri aike a siyo manja a siyo magi a siyo kaza a siyo kaza duk da lokacin da suke gida ba a tunana ka ba sai da lokacin makaranta yi akwai uba da zai murna ya farin ciki da matarsa haka akwai dewa daga maza abinda ke hana zaman lafiya da aminci a gidajensu shine dabi'ar matansu game da yaya dabi'ar matansu game da yaya lattin makaranta rashin jajircewa wajen ganin yara sun yi abin da yake daidai rashin zuwa sallah ko makara a wajen sallah daukan makarantar islamiya ba komai ba rashin tsayuwa da jajircewa wajen ganin yara sun saba da tsari a rayuwarsu duk wanda ya zama ya samu haka an masa jaraba babba a cikin maza kuma wannan matar ba lalle ta samu aminci da zaman lafiya tare da mijinta ba ballantana ya zama tana bari ƴaƴan su shiga can su fita can ba su wancan gidan bata ma san ina suka je ba yaushe suka je yaushe suka dawo ko kun haka rashin sa'a shi ma mijin wani talasuru talasuru wani sususu ya zama bai ma damu ba bai taimaka wa matar uwan kenan wajen ainihin tarbiyyar ƴaƴan duk abubuwa sai su lalace amma wai me yasa ne da yawa in mu maza mun tashi mukan dora laifin rashin tarbiyya akan ku kun san dalili saboda ku kuke cikin gida ku ka fi kowa kusa da ƴaƴan nan ku ka fi zama da su aikin ku mafi girma bayan ainihin samar da sukuni ga mazajenku shine ku haihu ku tarbiyya duk wani abu nafila ne wannan yana nufin bayan kyautata alaka da Allah mahalicci fuska ta biyar wadda take tabbatar da aminci da zaman lafiya a gidan aure shine wato samar da aminci a wajen abin da ya shafi wato rayuwa da addini da hankali da dukiya da mutunci duk abin da mace za ta yi ta tabbatar da cewa a gidanta mijinta da ƴaƴanta da duk waɗanda ke ƙarƙashin su a cikin gidan nan sun samu kariya a addinin su ta za su samu kariya a addinin su duk abin da zai karantse ga addini a kauda shi duk abin da zai bada dama a fahimci addini a inganta shi kun ga wake-wake da kide-kide suna karantse ne ga addini ko suna kyautata addini karantse suke ko da ana yabon Allah tabaraka wa ta'ala ne ko ana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yabon ne ko wakar matsala ba kidan da aka sa shi ne matsala domin bittifaqil ulama dukkan musulmin duniya sun ittifaqi kida laifi ne a musulunci in ba wuri biyu da shari'a ta rangwame ba daga lokacin biki shi ma da sharadin babu cuɗanya tsakanin maza da mata kuma ya zama ba kiɗa ne da za a haɗa da waƙar da za ta motsar da sha'awa ba sai kuma lokacin idi lokacin sallah bikin sallah a wannan lokacin shi ma yana daga abin da shari'a ta rangwame a iya ɗan abubuwa masu kama da kiɗa in ban da wannan ba a yadda ba sannan wannan kiɗan da ake magana a lokacin biki ba kiɗan da maza za su zo su yi ne gaban mata ba haramun ne wannan ba a yadda ba mata ne ya su kuma ba tare da maza na kallon su ba ballanta na su shiga su taka su rausaya ko me ake fadi ko me yake ko alqur'ani mai girma ne za a karanta da wannan wakar in ma da ya halasta to saboda kida din haramun ne shi yasa za ku ga hatta masu ganin cewa ai za a yi kida wajen yabon manzon Allah da sauransu ba ku ganin malaman su suna kidan ba ku ganin ƴaƴan malaman na kida ko za ku gani ba ku gani ba ba su ciki saboda sun san shirme ne wannan ba daga abin da ke ƙara wa bawa imani waƙar in za a yi ta zalla kuma mai ma'ana ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko girmama Allah ko wa'azantarwa ko tsawatarwa ko ma nishadantarwa ba matsala amma da zaran aka sa kida abu ya lalace fina-finai irin na Hausa nan da ake a Kano ko a Kaduna ne yanzu tunda dai an ce kamar jihar Kaduna sun ba dama a zo a gina ma cibiyar fina-finai ko kamar hannun haka dai yanzu an ce ni ban tabbatar ba da fina-finai irin na Indian nan zai aflam ziwal ziwa ne ne ziwa ta tsiya ne ziwa na abin tsiya ne duk waɗannan da Africa movie irin waɗannan duk waɗannan suna kyautata addini ne ko suna batawa haka mutunci haka ainihin wato dukiya haka hankali duk abin da zai gyara ya zama shi aka ba da himma a kansa don a samu aminci da kuma wato kwanciyar hankali ina ganin kamar akwai alamar ruwa ko to bari mu ƙara sauri duk gidan da ke da aminci duk gidan aure da ke da aminci da kuma kwanciyar hankali wannan gida za ku ga tarbiya ta samu za ku ga an zauna lafiya za ku ga ƴaƴan gidan kowa yana sha'awar ya aure su idan maza ne ko mata suna neman a auro su zuwa gidan idan ƴan mata ne mazaje daga waje suna so su zo gidan su aure za ku ganta lafiya lau tana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da walwala ko da ba su da abin da za su rayu da shi ko da suna cikin talauci doriya akan wannan iyayen za zama abin sha'awa za zamanto ababen koyi ga ƴaƴa domin duk abin da za su zamanto abu ne wanda yake ya dace da shari'a to akwai wasu abubuwa wanda suke karan tsaye ga aminci da kuma kwanciyar hankali ko zaman lafiya a gidajen aure su ne ina jan abu na ƙarshe zan ambata akwai abubuwa kamar guda bakwai wanda zan ambata waɗanda su ne suke yin karan tsaye ga ainihin aminci da zaman lafiya a gidajen aure abu na farko shakku shakku idan mace ta zama tana shakkan mijinta ta yadda kullun zargi ne ke shiga zargi shine nake nufi da shakku anan zargi duk abin da yayi tana zargin sa idan aka kira shi a waya tana tunanin wata ce in ya buga waya tana tunanin wata ce ya buga ma in ya tafi ya dade ya je wuri kaza kullun tana zargin shi ko kuma shi mijin yana zargin ta ko me tai cikin zargi take to wannan ko shakka babu zai hana aminci da zaman lafiya a gidan aure abu na biyu barazana miji ya zama kullun yana wa matarsa barazana ko dan wani abu tai ko me tai haha bari dai ai lokaci zai zo bari dai ko kuma ai ni dai zan karo aure dai in huta da wannan musifar taki kullun tana cikin tashin hankali na barazana karo aure ko kuma ita sai ta mai barazana in ba dan albarkacin ya'yan nan ba ai da kaga abin zan yi kullun tana mai barazana to wannan yana hana zaman lafiya yana hana aminci a gidan aure abu na uku rashin damuwa rashin damuwa rashin ainihin kulawa bata kula da abubuwa ba ƴaƴa ta basu ga sunan shantake ba ta tsayawa ta jajirce wajen al'amura masu kyau gare su makaranta bata damu ba su je da wuri su makara bata damu ba su je ko ka su je bata damu ba suna gida ko sun fita bata damu ba sun yi abin da aka ce ko ba su yi ba bata damu ba su waye abokai ko kawaye bata damu ba ha to wannan wani irin rayuwa ne ko kuma shi ya zama bai da kulawa bai damu da me ke faruwa a gidansa ba ita bata damu da abin da ke faruwa a gidan, me suke kallo, me suke saurare, da wa suke mu'amala, ta zo da waya, waye bata, ta zo da kuɗi, ina ta samu, yaro ya zo da takalmi, ba ita ta siya ba, ba baban shi ya siya ba, waye bashi, ya zo da gare-gare ko taya, a ina ya samu, ya zo da mota ta wasa, waye bashi, na waye ɗauko. Wannan ihmal, rashin kulawa da rashin damuwa, yana hana aminci da zaman lafiya a gida. Haka nan bata damu ba, mijinta ya ji daɗi, bai ji daɗi ba, ya yadda da ita, bai yadda da ita ba, ya ta burge shi, bata burge shi ba, yana farin ciki, yana bakin ciki, ya ci abinci, bai ci ba, oho, wayo, ta zama shafi latin ɓangaro, Allah ya sauke. Abu na hudu da ke ainihin hana aminci da zaman lafiya a gidajen aure shine abubuwan da suke da alaka da wato abubuwan fadakarwa ko abubuwan kalle-kalle, musamman ma wato dish ko kuma abubuwan sadarwa kamar waya da abubuwa na social media, internet ne da ake amfani da shi, wajen WhatsApp ne, wajen Twitter ne, wajen Facebook ne, da sauransu. Waɗannan suna daga cikin manya-manyan abubuwan da ke barazana ga aminci da zaman lafiya. Abu na shida, na biyar ko, shine ɗorawa kai abin da ya fi ƙarfi. Wato kallafa wa rai abin da ba za a iya ba. Ta riƙa nuna sai ta shiga cikin sawo'insa, sai ta shiga cikin mata iri kaza, su wance ai ba fi zimu ba, ni ma abin da suka yi zan yi. Wannan zai sa ta tsora mijinta abin da ba zai yi ba, ta kula shi, ko ta je ta ɗauko kayan wani, ko ta aro kayan wasu, ko ta shiga ƙarya da sauransu, wanda wannan yana barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidan aure. Sai abu na shida, ha'inci a gidan aure. Ha'inci ta zama ballagaza, bin maza take ko ma mata aure ne, wannan yana kawo barazana ga zaman aure. Ko kuma tana ha'intansa, ya amince mata akan abu ta ci amana, ya ba ta abu je ta saida, ta dauki abu ba da izininsa ba, kuma ana da bukata a gidan je ta bada. Wannan yana kawo rashin aminci, yana kawo rashin zaman lafiya a gidan aure. Haka idan shi ne ya je yana neman mata, wannan yana kawo rashin aminci, yana kawo rashin aminci, yana kuma kawo rashin zaman lafiya. Sai abu na bakwai na ƙarshe, saki. Idan aka waye gari an kasa haƙuri a gidan aure har sai an yi saki, in kika rabu da mijinki kika zama dalilin rabuwanku, to matsala ta auku. Wa za ki aura nan gaba ba ki sani ba? ‘Ya’yanki me zai zama komansu ba ki sani ba? Kuma kina iya samun jarrabawa kun rabu ya zama koman ba za ki haƙuri ba? Haka shi ma mijin idan aka yi haka. Saboda haka lallai ne mu sani aminci da zaman lafiya a gidan aure ni'ima ce babba, kuma lallai kan waɗanda Allah ya azurta su da wannan sai su gode mashi. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara azurta mu da aminci da zaman lafiya a gidajen aure. Abu na ƙarshe zan faɗi shine abin da wani yake faɗi a cikin waƙarsa, don ya nuna mana mahimmancin zaman lafiya, mahimmancin kwanciyar hankali, mahimmancin aminci a gidan aure. Yake cewa idza istama al-islamu wal-qutu lil-fata wa kana sahihan jismuhu wa huwa fi amnin faqad malaka ad-dunya jami'an wa hadaha wa haqqo alayhi shukru lillahi bil-manni. Idan ya zamanto musulunci da kuma abinda za a ci suka hadu wa mutum, gashi musulmi, gashi na da abinda zai ci, ya zamanto kuma yana da lafiya, ya zamanto yana cikin aminci, yana cikin aminci da zama da kwanciyar hankali, to wannan mutumin Allah ya mallaka masa duniya baki daya. Saboda haka wajibi ne ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka ya ku ƴan uwa, sai mu gode wa Allah akan ni'imar zaman lafiya da ni'imar aminci a gidajenmu na aure. Wadda kuma take zaune a yanayi na rashin zaman lafiya da rashin aminci, to sai ta koma ta yi nazarin waɗannan abubuwan da muka faɗi. Shin ina ne take da gyara, domin ta gyara don a samu zaman lafiya, a samu aminci a gidan da take aure. Allah ta'ala ya samu dace, Allah ya karɓa mana, Allah ya mana muwafaka, Allah ya ƙare mu da aminci da zaman lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu nayi don shi, Allah ta'ala ya karɓa ayyukan da muke yi, Allah ya ƙare mu da ilimi mai amfani mai albarka, ya ba mu ikon aiki da ilimin da muke ji. Allah ya sa ilimin mai zama mai amfani gare mu, ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah ta'ala ya saka wa malamanmu da alkhairi wanda ke kokarin kawo abin da zai amfane mu duniya da lahira. Allah ta'ala ya saka wa mazajenmu da matayenmu da alkhairi. Ku mata, Allah ya saka mazajenku da ke ba ku dama ku zo makaranta don ku ji abin da zai amfane ku, ya kuma yi aiki ya zamanto ya amfanar da ainihin gidan gaba daya. Allah ta'ala ya sa mu dace. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you.